This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murar Arewa Dalol FM da kuma Niya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da Ibrahim Jarmai da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun wuni lafiya. Bayan labaran duniya muna da rahotanni biyu daya kan ziyarar aiki da ministan ma'aikatar samar da wutar lantarki da gidaje Babara Jifa Shula ya kai jihar Plateau. Muna kuma da rahoto kan matsalar karancin kananzir a Najeriya. Sannan idan muka bude layukan tarho muna so musamman masu sauraro daga jamhuriyar Niger su kira su gaya mana yadda shirye-shiryen zabe yake tafiya a kasar ko kuwa yadda suke kallon shirin. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Shugabannin siyasa a Somalia sun amince akan wani tsari na gudanar da zabe a wannan shekarar. Matakin da kasashen duniya suka nuna fatan zai daidaita al'umma a kasar wadda ta dade tana fama da rigingimu. Tsarin wanda aka bayyana yau Alhamis bayan kwanaki biyu na tattaunawa mai zafi a Mogadishu ya tanadi kirkiro da majalisar dattijai mai kujeru 54 wadda za a rarraba a jihohin kasar. Za a rarraba kujeru 275 na 'yan majalisar wakilai ta yanzu ta hanyar amfani da wani tsarin raba iko da aka cimma a tsakanin manyan kabilu hudu na kasar da kuma sauran kanana. Za a keɓe kashi 30 cikin 100 na dukkan kujerun majalisun domin mata. Shugabannin kabilu da dattijai su ne za su zaɓi 'yan majalisar wakilai, yayin da majalisun jihohi ko talurruka al'umma na jihohi za su haɗu domin zaɓen 'yan majalisar dattijan da za su tura Mogadishu. Idan an kafa su suka fara aiki ne kuma sai majalisun dokokin su haɗu su zaɓi wanda zai mai gurbin shugaba mai ci yanzu Hassan Sheikh Mahmud, wanda aka kafa gwamnatinsa a shekarar 2012.
Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa ƙwayar cutar Zika wadda ke yin illa ga kwakwalwar jarirai da aka haifa tana yaduwa da tsananin sauri a yankin kasashen nahiyar Amurka kuma tana iya shafar mutane miliyan 4. Hukumar ta ce da farko ana ganin ƙwayar cutar wadda ta samo asali daga sauro a matsayin mara hatsari ga bil'adama, amma ta ci gaba da yaduwa cikin sauri inda yanzu take barazana ga lafiyar al'ummar duniya baki daya. Daraktar hukumar lafiya ta duniya Margaret Chan ta ce an fara gano ƙwayar cutar ne a Uganda a shekarar 1947. Amma kawo yanzu cutar ta bazuwa cikin duniya kuma shekarun nan ta kasance da matsaloli da suka jibanci hanyoyin aikewa da sakonnin na jikin bil'adama. Dubban mata masu juna biyu da ke ɗauke da cutar sun haifi yara na ƙasassu. Aiwa Lamis Chan ta faɗa a taron musamman na hukumar lafiya ta duniya da aka gudanar a Geneva cewa cutar Zika na ci gaba da yaduwa a Amurka, kuma ta kira wani taron gaggawa na masana da za a gudanar ranar Litinin mai zuwa.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo ya ki amsa laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'arsu yau Alhamis a babbar kotun kin kadin manyan laifuffuka ta duniya. Mr. Gbagbo, wanda shi ne tsohon shugaban wata ƙasa na farko da aka gurfanar ko kuma aka taɓa gurfanarwa a gaban kotun da ke birnin Hague, yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifuffuka ciki hada cin zarafin bil'adama wanda suka hada da fyaɗe da kisan kai a saboda rawar da ya taka a rikicin da ya biyo bayan zaɓe a shekarar 2010 da 2011 har mutane wajen 300,000 suka rasa rayukansu. Masu gabatar da ƙara sun ce Gbagbo, mai shekaru 70 da haihuwa da kuma wanda ake tuhumar su tare, tsohon shugaban reshen matasa na jam'iyyarsa Charles Blake Gould, sun kitsa kuma sun kaddamar da mummunan hare-hare akan magoya bayan abokin adawarsa Alassane Ouattara a bayan da aka ayyana Ouattara a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa.
Kasar Sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin 80,000 masu neman mafaka da suka shiga ƙasar ta da yawan da ba a taɓa gani ba shekarar da ta shige. Wannan adadi kimanin rabin mutane 163,000 ne da suka shiga Sweden domin tserewa daga yaƙe-yaƙe a ƙasashen Syria da Iraki da kuma Afghanistan. Ministan harkokin cikin gidan kasar Anders Ekman ya faɗa wa wata jaridar Sweden cewa za a kori waɗannan bakin haurin ne saboda ba a amince da takardun su na neman mafaka ba. Waɗanda aka ki amincewa da takardun nasu suna iya barin kasar domin raɗin kansu ko kuma za a maida su da ƙarfi da yaji. Sweden tana ɗaya daga cikin manyan wuraren da bakin haure suka dosa saboda manufofin ta na bude kofa ga baki. Amma saboda tsananin yawan ƴan gudun hijirar da suka shiga kasar, alati da gwamnatin Sweden ta fara bincike a bakin iyakokinta tare da neman sanin asalin sa sabbin baki da ke neman shiga kasar. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kira ga jihohi su kafa dokoki da za su kare hanyoyi da gwamnatin tarayyar ta gina ko take ginawa waɗanda suke ratsa ta jikin jihohin nasu. Minista mai kula da ayyukan gina hanyoyi da lantarki da kuma gidaje Babaraji Fashola ne yayin wannan kira lokacin da ya kai ziyarar aiki a jihar Plateau. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Gwamnatin tarayya ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da jihohi wajen samar wa 'yan Najeriya ingantattun hanyoyi da gidaje. Ministan wutan lantarki ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya bayyana hakan a nan Jos a rangadi da yake yi na dubawa da tantancewa da ma neman bayanai kan hanyoyin gwamnatin tarayya. Ministan ya buƙaci kungiyar gwamnonin Najeriya da ta kafa wata doka a jihohi kan yadda jama'a za su yi amfani da hanyoyi bisa kan ka'ida. Da yake ganawa da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, ministan ya buƙace shi da sauran takwarorinsa kan su taimaka wa gwamnatin tarayya ta hanyar sa ido don cimma burinta na samar da hanyoyi ingantattu a al'ummarta. Fashola ya ce ana wulakanta hanyoyi musamman yadda manyan motoci ke haddasa cinkoso a kan hanya, lamarin da a wasu lokatai ke janyo haɗura da rasa rayuka da dama. Ministan ya kuma yi kira wa 'yan Najeriya da su riƙa tattalin wutan lantarki a gidajensu, wuraren ayyukansu da wuraren shakatawa don tabbatar da canje-canje masu inganci da wannan gwamnati ke ƙoƙarin kawowa. Da yake mai da martani, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya tabbatar da samun takardar buƙatar fili daga ma'aikatar wutan lantarki ayyuka da gidaje ta tarayya don gina rukunin gidaje da gwamnatin tarayya ke shirin yi a jihohi. Lalong ya ce kofa a buɗe take a nan jihar Plateau don samar da filaye da gwamnati tarayya za ta gina gidajen wa al'ummarta. Lalan ya ce yana farin ciki da wannan matakin kasancewar jihar Plateau ba ta da rukunin gidajen. Ya ce tuni ya sanya hannu don amincewa da kudirin na gwamnatin tarayya. Ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta biya kuɗaɗen da gwamnatin da ta shuɗe ta Jona Jan ta kashe wajen gina hanyoyin gwamnatin tarayya a nan jihar Plateau. Tun farko dai sai da ministan ya duba hanyoyin gwamnatin tarayya a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kungiyar dillalan mai ta zargi gwamnatin tarayyar Najeriya a zaman dalilin da ya janyo ƙarancin man kananzir, duk da cewa ana ganin gwamnatin tarayyar ta janye tallafi a kan haka. Ta domin ta ki ta sakar wa 'yan kasuwa mara su shigo da man da kansu. Ga Madina Dauda da rahoto.
Janye tallafin da gwamnatin Najeriya ta yi ya sanya fuskantar ƙarin farashin kananzir ɗin daga naira 50 zuwa naira 83 kowace lita, wanda shi ne abin da gwamnatin ta amince a sayar da shi. Gwamnatin da yana mai bayyana cewa janye tallafin zai taimaka samun wadatuwar kananzir don rage wahalhalu a tsakanin al'umma. To amma ga Abubakar mai gandi ɗakin gari, mataimakin shugaban dillalan man fetur na ƙasa Ipman, ya ce akwai dalilan da ke haifar da ƙarancinsa duk da janye tallafin.
Idan gwamnati ta ga cewa akwai damuwa da yawa a kanta, to abin da ya kamata wannan tallafi, maimakin a yi mai wani dabaru haka, so a ce an cire shi. A ƙyale 'yan kasuwa su shigo da wannan mai su saida yadda ainihin ya cincinta, yadda kasuwa ke gudana. To ke ga idan aka yi haka, to insha Allahu za a samu wadatuwar mai.
To sai dai ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ɗin Najeriya Ibe Kaciku a wata hira ya bayyana cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsaloli da ke fuskantar kamfanin NNPC ɗin, musamman harkar mai da ta shafi al'umma.
We're dealing with NNPC's problems. Therefore, community issues largely fall into the roadmap.
Ya ce muna kokarin shawo kan matsalolin kamfanin NNPC. Don haka, batutuwan da suka shafi al'umma za su shigo cikin wannan tsari. A yayin da al'umma ke nuna damuwa akan karancin kanin zurdin, duk da tsadar da yake yi, ga masu alkinta muhalli na koken wannan zai sanya mutane su ci gaba da sada daji don samun itace a matsayin makamashi, abinda ka iya shafar muhalli da sauyin yanayi. Inji Mustapha Sadiq, jami'i a kungiyar alkinta muhalli ta Connected Development. Nayi tattaki zuwa ga ofishin sashen kula da harkokin albarkatun man fetur da aka dora wa nauyin samar da man da sa ido akan wadatuwarsa. Sai dai bayan da na kwashe lokaci mai tsawo, jami'in hukumar ya kasa cewa da ni uffan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Madina Dauda. Kamun gode lauyukan tarho domin jin ra'ayoyin kan yadda shirye-shiryen zaben Niger ke tafiya da kuma batun kawance na ƴan hamayya. Sa ga lambar da za ku kira mu akai, lambar ita ce 202-205-6555. Amma da farko sai a matsa lamba alamar tarawa wato plus, sannan a saka lamba ɗaya sai kuma lambar nan da na kira. Kamun nan a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555. To madalla, muna da mai kira na farko. Wake kira daga ina?
Daga jihar Niger.
To, ina ɗauka Niger ne. To, bismillah.
A'a, sunana Muhammad Banabi sai.
Na'am.
Daga Marigal local government. Ina ba mutanen Niger shawara su yi goyi da Nigeria a kan zaɓe.
To, ta yaya? Taya za su yi
da Najeriya ta yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, aka ba kowa ƴanci zaɓe abin da yake so. An zauna lahiya da.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Nijar ga mai kira daga Damagaram. Halo.
Halo. Eh,
to barka ka dai malam, bismillah, me aguduma ka?
Gudumata muna fata Allah sa ya zaɓe da lafiya a kare lafiya.
Amin, amin. Ya zaɓen ke tafiya, ka samu katin zaɓen ka?
Wane isa ya samu katin zaɓen na.
Yaushe ka karɓa?
Tushe ɗan biyali na. Ne ta tun shekarun jiya.
Tun shekarun jiya?
Eh, kwarai kuwa.
Ya ɗauke ka lokaci mai tsawo kafin ka samu, don nan mun samu labari wasu kan daɗe a layi ko?
Kai, ni ko mun tilibe ni ba.
To. Yaya kana da labarin cewa wasu suna saida katunan zaɓen su ko dai zance ne kawai?
Kai, wallahi zance ne.
Zance ne kawai ko?
Zance ba, misali katin shi.
To, ya batun cewa ƙawancen nan da ƴan hamayya suka haɗa tana za ta yi tasiri?
Eh, to da alama in an samu wanda ya fito da abin kirki.
To, a cikin waɗanda suka fito takara, kana gani akwai wanda zai abin kirki?
To, muna taɓa neman ko Hamma Ahmadu.
To, Hamma Ahmadu da ke tsare?
A, to, ai, ka san da ke yar jama'a sosai.
To, Allah ya taimako, mun gode ƙwarai da gaske. To madalla yanzu kuma bari mu je Jibiya jihar Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa kuna magana da Mallam mai markade daga nan Ango dan Markin Bijiyo Local Benwa.
To Mallam Manir barka kare.
Yawa.
To me ara
dangane da zaben Niger.
Eh.
Muna yi masa fatan alkhairi kamar yanda aka gudanar da zabe Najeriya lami lafiya aka gama ba tashin hankali. To haka muna yi majamhuriyar Niger da ainihin al'ummar kasar fatan alkhairi Allah Ubangiji ya sa su gudanar da wannan zabe.
To Malam Manira ba ku da nisa da Niger ko? Me yan kasar suke ce muku dangane da zaben nasu?
To alhamdulillah gaskiya su kansu suna kikkiawan fata dangane da ainihin wannan zabe. Kamar da yanda muke masa fatan alkhairi to su ma suna son cewa lalle ai zaben nan lami lafiya lo a gama lafiya shine kawai.
To amma suna da wannan doki da ƴan Najeriya suka yi a wannan zabe da aka yi na bana a cikin watan uku yaya su dokin nasu yake akwai wani alamar cewa za a yi canji ko dai gidan jiya za ci gaba da wannan gwamnati da ke ci ko me suke kuke ji?
Suna fatan za su samu canji don gaskiya lamari suna dokin wannan zaben zahiri.
To to malam Manir mun gode kwarai da gaske da fatan za a tashi lafiya. To madalla sadda sannu. To madalla ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda aka ta sama karfe 4 saura kusan minti 10:14 inda kamar yadda kuka sani yau to ga mai kira daga Kebbi bismillah in kana jina.
Alhaji Sani gondu mai kai alayhi algungu.
To Alhaji Sani bismillah mai aguduma harka.
Gudunmuwa da ɗan siyasar jihar Kebbi inda muna ɗan siyasar na Nijar.
Eh.
Inda suna son faɗa kansu da ɗan siyasar Najeriya sun faɗa kansu.
To.
In ba za ka son kai wa ziyar su samu cikin nasara tunda ka ga ɗan takarar sun yawa.
To. To mun gode ƙwarai da gaske yanzu kuma sai mai kira daga jihar Benue.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina wani ku.
An wuni lafiya menene gudumawar ka game da zaben jamhuriyar Niger?
Gaskiya ne gudumawa ta abin da zan faɗa inda muka yi da kadiri riga da ya kamata su ma su yi da kadiri da Allah Ubangiji ya sa ai lafiya a gama lafiya.
To Allahumma amin. Kana da wani aboki dan Niger ne da ka sani me yake ce ma dangane da wannan zabe in kana da shi?
Eh to gaskiya muna da su amma dai a gaskiya ba wanda za su yi suna da maganganun da za su faɗa a ce dai mahukunta sun ji gaskiya.
Osu me yasa in suka yi magana mahukunta ba za su ji ba?
Eh to ka san mahukuntan Afirka sai a hankali.
To to Allah sa a yi zabe lafiya mun gode kwarai da gaske.
Ko ba gaskiya ba?
Haka ne. To madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Kano. Alo mai kira daga Kano kana tare da mu? To yanzu kuma bari mu nufi Barno. Alo mai kira daga Barno kana tare da mu?
Ina tare da ku.
To madalla da Allah a rufe rediyon nan ko a nisance shi ko ina jin sa ina jin muryata. Yawwa to menene gudumawar ka game da zaben Niger inda kake a jihar Barno kuna makwabtaka da Niger ne ko kana da nesa da kan iyaka?
To muradin ne ka kada.
To kana da wasu 'yan Niger da ka sani ne?
Sosai eh fata na ina fatan da yake a gama nan ga jin hali lafiya kamar yadda muka yi a Najeriya.
To Allahumma amina Allah sa a yi zabe lafiya amma me abokanan naka ƴan Niger suke cewa kan zaben nasu?
To zabe suna magana da akan cewa insha Allah su ma za a gama wannan da zabe nan ga lafiya.
To madalla mun gode kwarai da gaske a tashi lafiya yanzu kuma bari mu nufi jihar Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa ke magana daga?
Abubakar Suleiman daga Kalambe na jihar Sokoto Najeriya.
To Mallam Abubakar barka ka da menene gudumar game da zaben Niger?
Dangane da gudumar game da zaben Niger.
To
ina fata dai a yi zabe lafiya kuma a nemi haɗin kan 'yan adawa yadda ya kamata.
To Mallam Abubakar inda kake a Sokoto ba ku da nisa da jamhuriyar Niger ne?
A ba mu da nisa kwarai.
To me kake ji da
muna kai iyaka tsakanin mu da Lela ne kawai ya abin nan ya raba mu.
To me suke cewa dangane da zaben nasu waɗanda suke fitowa suke zuwa Sokoto ko kuka in kuka je?
To mukan ji suna ta dai ana kuntata ma yan adawa gaskiya.
To to su yan adawa akwai abin da suke yi don ganin cewa sun kwaci kansu?
To ni dai abin da niga kamata su hada kansu yadda ya kamata.
To madalla mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna. Wa alaikum salam. Wa ke magana?
Idris Suleiman.
To madalla mallam Idris Suleiman barka ka da dare. Menene gudumar game da zaben Niger?
Na dalilin da kafan mun kuma da kafan alheri.
To madalla har yanzu dai muna Kaduna.
Nigeria an yi zabe lafiya kuma an samu matsalar wanda kuma ba wani matsalar da aka samu ko da an samu to an samu gyara yanda ya kamata. To ya kamata kuma yan Niger gudunmawar da zan ba su su yi kokari su tabbatar da cewa Nigeria sun yi zabe lafiya an kuma mika mulki lafiya to su ma su yi haka.
Eh su dama Niger ba a saba samun su da ba matsala a zaɓuɓɓukansu ba. To madalla mun gode ga mai kira daga Sokoto. Bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum. Ana sabu ina wuni.
Barka ka da yamuni lafiya.
Alhamdulillah.
To madalla wa ke magana?
To Usman A Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta jinjaja Sokoto Najeriya.
To Haji Usman mai gudumar game da zaben Niger.
To na farko dai muna kira ga yan Niger da su ci gaba da addu'a da Allah Allah ya ba su ikon zaben shugaba na kwarai. Kuma ina son yin amfani da wannan dama in kira da su kansu yan adawa da ake son hada kansu wuri guda kamar abin da ya faru a Najeriya a shekarar ta gabata. Ana ganin kamar jam'iyyar adawa ba ta yi tasiri ba amma sai gashi an yi abin da ya bada mamaki. To yana da kyau a ce su kansu yan adawa sun hada kansu wuri daya su hissa mutum guda wanda zai ciyar da kasar su gaba. Su da dama za mu ji yan Niger suna cewa gaskiya yana da kyau a ce sun samu dan mai kishin kasa wanda zai hana musu wannan yawace-yawace a cikin kasashen Afirka ga sunan suna yawo barankan-barankan wannan sabu shi ne gudunmuwa ta.
To kuma yan Najeriya akwai ku da yawo ai?
Eh to amma in ka diba dan Najeriya yawon shi ya da bambanci da na dan Niger in mun diba.
To madalla mun gode kwarai da gaske mai kira daga Yola bismillah a gurguje lokaci ya karato.
To alai sabo Ibrahim Santana ne daga ungorin da jime ta Yola tare Najeriya.
Na mai gudumar game da zaben Niger.
To gudumar ana musu fatan alkhairi Allah ya sa a kammala lafiya kamar yadda mu muka samu nasara a namu zaben.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira daga Yola ko Allah ka mu karshen shirin jin ra'ayoyin naku. Gobe ma rana ce muna fata za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode kwarai da gaske. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Zambia da Mali sun sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta ƴan wasan cikin gida da ake gudanarwa yanzu haka a ƙasar Rwanda bayan da suka yi kunnin doki da juna ba wanda ya zura kwallo a rukunin D. Tun kafin wasan nasu na uku ne dai kasar ta Zambia ta sami tabbacin tsallakewa daga rukunin na D yayin da ita ko kasar Mali ta sami wucewa biyo bayan maki daya da ta samu a kunnin dokin da ta yi a wannan wasan. A ɗaya wasan na rukunin kuma kasar Uganda ta hana Zimbabwe samun galaba sa'ad da ta rama kwallo daya da aka jefa mata a minti na ƙarshe na karawar tasu. Zimbabwe dai tana buƙatar doke Uganda din ne da kuma fatan a doke Mali kafin ta sami tsallakewa zuwa matakin na quarter final. Ababen da duka biyun ba su samu ba don haka ta yi wa Gerard ita da Uganda din daga rukunin na D. Tuni kuma da aka fitar da Najeriya daga gasar biyo bayan kashin da ta sha da ci daya da nema a hannun Gini wacce ita kam nasarar ta akan Najeriya ta ba ta sukunin samun gurbi a mataki na gaba. Ita ma kasar Tunisia ta sami tsallakewa daga rukunin C bayan da ita ko ta doke kasar Jamhuriyar Nijar da ci biyar da nema. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Louis van Gaal ya ce zai iya rasa aikinsa muddin kungiyar ta sha kashi a wasan gasar kofin kalubalen ka ta FA da za ta buga a gobe Juma'a. To sai dai kuma ya karyata rahotannin da suka ce yayi kudirin yin murabus bayan kashin da Southampton ta baiwa United din da ci ɗaya da nema a gasar Premier, inda ya ce wannan ne karo na uku kenan da kafafen yaɗa labarai suke korarsa daga aikinsa. A fagen wasan tennis kuma Novak Djokovic ya sami kaiwa a wasan karshe na gasar tennis ta Australia Open karo na biyar bayan da ya doke Roger Federer da game 3-1. Djokovic wanda shine mutum na farko a duniyar tennis ya doke Federer dan kasar Switzerland sau uku kenan a jere a babbar gasar tennis ta duniya. Djokovic dan kasar Serbia zai kara ne da daya daga cikin wanda ya galaba tsakanin Andy Murray dan kasar Britania da kuma Milos Raonic dan kasar Canada a wasan karshe ta gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta lalashi takobin ganin cewa ta dakile hanyoyin shigar kudaden kungiyar ISIS wanda take samu ta hanyar sayar da man fetur da kuma ta farautin kayayyakin tarihi. Dangane da haka ne shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na bada tukuici ta yi alƙawarin bada tukuicin dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda ya bada labari da ya taimaka wajen kawo gagarumin nakasu ga cinikaryar mai ko na kayakin tarihi da ke taimakawa kungiyar ta ISIS wurin samun kudaden shiga. Kungiyar ISIS ta samu miliyoyin daloli ta hanyar cinikin mai da ba ta halal ba da kuma kayakin tarihin da suka sato daga Syria da Iraki, wanda kuma suke amfani da kudaden wurin cin zarafi da gallazawa mutane musamman ma fararen hula. Wannan shine karo na farko da sakataren harkokin wajen Amurka ya bada umarnin bada tukuici akan labarin da zai kawo nakasu ga hanyoyin shigar kudade na kungiyar ta ISIS. Duk wanda yake labari game da harkokin mai ko na kayakin tarihi da kungiyar ta ISIS ke fatauci yana iya sanar da hukumomin Reward for Justice ta shafinsu na yanar gizo www.rewardforjustice ko kuma a kira lambar waya 1-800-877-3927. Duk labarin da aka bada za a ɗauki labarin tafkar na sirri. Tunda Amurka ta fara bada tukuici a shekarar 1984, an biya fiye da mutane 80 kudaden da suka shige dalar Amurka miliyan 125 ga waɗanda suka bada sahihan labarai da suka kai ga hana aikata ta'addanci da kuma kame wasu aksa su a gidan kaso. Ana iya samunmu a Twitter a twitter.com/rewardforjustice. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Shugabannin siyasa a Somalia sun amince akan wani tsari na gudanar da zaɓe a wannan shekarar, matakin da kasashen duniya suka nuna fatan zai daidaita al'amura a kasar wadda ta dade tana fama da rigingimu. Tsarin wanda aka bayyana yau Alhamis bayan kwanaki biyu na tattaunawa mai zafi a Mogadishu ya tanadi kirkiro da majalisar dattijai mai kujeru 54 wadda za a rarraba a jihohin kasar. Za a rarraba kujeru 275 na 'yan majalisar wakilai ta yanzu ta hanyar amfani da wani tsarin raba iko da aka cimma a tsakanin manyan kabilu 4 na kasar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi gargaɗin cewa ƙwayar cutar Zika wadda ke yin illa ga jarirai ko kuma ƙwaƙwalwar jarirai da aka haifa tana yaduwa a tsakanin da sauri a tsakanin jama'a yankin nahiyar Amurka, kuma tana iya shafar mutane miliyan 4.
Tuma da la'a gaishe ka da kuma haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin namu a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jimma Yale. Yanzu kama madadin Ibrahim Jermai da Julie Legration wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya can da ya rika mata, anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.